يا الله يا الله نهدى الله لكي نرقى بروتك تمت هيبا قد ما تبياني كده قد ما تبياني كده.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazartar fitali da kudirin da zai ba mata a Najeriya damar samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa da majalisar dokokin kasar ta yi. Sai dai kafin mu ci gaba a inda muka tsaya a yau, shirin zai koma kan batun sace ƴan matan Chibok da aka yi shekaru 8 da suka shige yau cip-cip, da bayanai ke nuni da cewa har yanzu ba a san yanayin da 110 daga cikin ɗalibai 276 da aka sace suke ciki ba. Wakilinmu Madina Dauda ta tattauna da shugaban ƴan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta da madam Musa Bitrus Dalu, ita ma ƴar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi akan sace ƴan matan. Mr. Nkeki ya fara da bayyana halin da ake ciki.
Halin da muke ciki da gaskiya ba daɗi. Tun da aka kwashe ƴan matan nan har zuwa wannan lokacin, abin takaicin ne shine iyayensu ma ba su iya su zauna su samu zaman lafiya ba. Da daddade ba kafin izo nan haraba na wannan gidan rediyo, sai da na ɗan tambaya, watakila za ku tambaye ni, mutane nawa a ciki ƴan iyaye ƴan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya? Da na tambaya ni na ɗauka ma ko guda 11 ne ake cewa ko nawa ne, amma number da aka gaya min yanzu da bai daɗe ba 38 wanda suka mutu
iyayen
waɗanda iyayen ƴan matan nan. To akwai guda 2 wanda ni ɗaya musamman na tabbatar Boko Haram ne ya kashe shi. Saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen, ga kuma tunani ƴaƴansu wanda gwamnati ya yi alkawari cewa gwamnati zai kwato musu, to abin ba daɗi ne a ƙasar mu gaba ɗaya. Mun da muna waje ma ba mu san zaman kwanciyar hankali ba, balle ma iyaye wanda suke cika abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba ɗaya. Alkawari, rashin cikan alkawari na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida.
Har yanzu suna cikin halin ha'ula kenan.
Har yanzu haka ne.
To yanzu a yau ƴan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka rabu a hannun waɗanda suka sace su?
To a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 106. Shi yasa na tambaya kafin ma izo nan in tabbatar waɗanda gaskiya wanda suna waje. Ansan da na samu shine yanzu 109 ne wanda har yanzu suna cikin suna hannu waɗannan mutane.
109?
109
ba 110 ba.
Ba 110 ba, don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta, amma har yanzu ita ɗin tana hannun gwamnati. To ko iyayen sun sani ko ba su sani ba, amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga wata aka samu ba. Sai ya sa na ce to da suke in dai har na tambaya an ba ni cikakken bayani, to saura 109 kenan.
Madam Mata, bari in zo gare ki. Ke ƴar asalin Chibok ce, kuma wannan abu ya taɓa ki har kika kai ga wallafa littafi akan sace waɗannan ƴan mata. Wani labari kika sani ƴan kwanakin nan na yanayin da abubuwan ke ciki?
To kamar yadda ya faɗa, ai duk wani ɗan Chibok ko ƴar Chibok duk inda yake a duniya, mun kasa kunne muna sauraro mu ji cewa an saki yaran nan wanda suka rage. To littafin da kike faɗa da aka wallafa bara ne aka March ko ina ji a wata na uku aka daina recording wanda aka kwashe aka yi menene aka wallafa wannan littafin. To kamar yadda ya faɗa, research da aka yi dai 110 nan ɗaya aka ce ni dai ban tabbatar ba, ban gani ba, ban ji ba, ni bincike ne abin da za a ce research ne ne na diddigi. Akwai dalilan da yasa,
amma to wani dalilan me yasa kika yi?
Dalilan da suka sa na rubuta wannan littafi, na ɗaya kamar yadda kika faɗa, ni ɗan Chibok ce tun abin da ya taɓa ni ta kowace fuska. Yaran nan da aka kwashe akwai wanda za a ce jikoki, akwai wanda ƴaƴansu ɗin surukai mu da shoransu. So duk wani ɗan Chibok ya kaga ya taɓu ta wata hanya cewa an ɗauke yaran nan. Ana faɗan abubuwa da yawa a jaridu. abun nan suna bada haushi kayyareki ga kai kana famun bakin ciki ana fadan abun da ba shi ba shin sai nace kai gara in yi bincike na dan boko research a tabbatar cewa babu ƙarya a ciki wanda suka karyata ma ba ai ba har yau din nan sati biyu da suka wuce akwai wanda suka ce ma ai ba ai haka ba kuma ba su san daga can nake ba dalili kenan sai nace kai bari in zauna in rubuce ya zama na rubuce cewa wannan abun da aka ce bai faru ba su san ya faru kuma har ga Allah ban saka wani abun da ban tabbatar cewa ba gaskiya ba don duniya ta gani su san cewa eh lalle an kwashe ƴan matan nan wanda suka dawo sun dawo wanda muka sani mun sani gidajen su mun sani wanda basu dawo ba ƴaƴan su surikina suna nan guda biyu shine secretary na iyayen wanda aka kwashe ai zancen ƙarya ba ta taso ba ko mutun ya karyata ko karyata ya yarda ko kare yarda ga mu nan dai muna faɗa kuma mun tabbatar har ga Allah ba ƙarya a cikin abin da aka rubuta
ƴan mata nawa aka sace da kika tabbatar
wanda aka sace dai jimlar da a jarida shine 276 wa'ansu sun kwato kansu sun gudu wa'ansu yanda dai jaridu suke faɗa amma a yanzu haka a sandanar wallafa littafin na 110 din nan su zaki tarar a littafi
cewa basu dawo ba
kuma babu ƙarya akai basu dawo ba tunda in an ce wani abu wani ne yana faɗa can wani abu ne daban amma abin da ya shafe ka ka ce ƙarya wani in bai yarda ba ma gaskiyar maganan kenan 110 nan ɗayan da suka faɗa ni dai ban gani ba amma 110 nan tabbas basu dawo ba
kuke ki wani irin bayanai kake samu daga wajen sauran iyayen waɗanda suke da rai yanzu haka
bayanin da muke samu ma waɗanda suke rai shi ne da mu iyaye gwamnati ya rude su saboda tun wannan gwamnatin sama a lokacin da suna campaign da za su samu neman mulki a 2015 su dinga yin alkawari cewa suna dawowa ba zai wuce wata shida ko wani abu haka ba ƴan matan za a same su suka zo mun yi ta gwagwarmaya da wannan gwamnatin da farko mun sami shi babanmu na shugaban kasa mun sami shi ido da ido ya yi mana alkawari yace zai yi duk yadda zai yi kawo ƴan matan nan hatta ma ya suke gaya mana alkawari cewa to don abin da muka nema wajensa kenan cewa muna so a yi mana bincike me da ɗan waye ne yaya ne aka kwato ƴan matan da su waye ne suka aikata wannan attake ya naɗa kwamiti na mutane biyar ne ko wanda shugaban shi ne national security advisor yace sai an bincika
shi
baba ganin mangunu a bincika menene ya faru to ina gaya miki tun a ranar muna wannan hall na wanda ke villa to har yanzu ba a kira mu iya abin mu shugabani cewa to abin da kuka neman nan ya za mu iya mu yi ba a tambaye mu ba gashi nan muke sa ya kusa kare in Allah ya yarda sauran shekara ta so ba mu sani ba wannan damuwa duka alkawari na kawo ƴan matan nan ba a yi mana ba alkawari a bincika yadda aka kwato ƴan matan nan ba a yi mana ba wanda shi Jonathan da kansa a lokacin da abun ya faru a hannunsa ma da ya yi ma har yanzu a yi mana releasing result na binciken ma ba a yi mana ba so an bar mu kawai da tunani na rayuwa kamar mu ba ƴan kasa ba shine damuwar mu kenan
madam mata cikin binciken da kika yi kamar yadda nkeki ya faɗi an naɗa kwamiti kina ganin kwamitin nan yayi tasiri
to abin da aka ce yaushe da suku aka naɗa kwamiti ai in ana naɗa kwamiti ya kamata su fara aiki su binciko abin da za su binciko su ba da rahoton cewa ga abin da suka binciko sannan a yi ɗauki mataki to zancen ba a samo kowa ba idan zancen yi tasiri kuma ai ba wani tasiri an naɗa to an naɗa mun yarda duk abin da aka faɗa in karanta za ku ga mun tabbata cewa duk abin da aka rubuta jaridu sun ɗauka shi aka yi reporting an kafa wannan kwamiti ba a kira su ba har yanzu an ce su zo su zauna a zauna a yi wani abu to me amfani kwamitin ai ba a samu biyan bukata ba biyan bukata shi ne an tabbatar ga shi abubuwan da za a binciko ba lalle ba ne a tsaye wa jama'a a bayyana amma abin da aka ya shafi cewa yaran nan ga shi an same su mu da wasu me suka yi me aka yi duka shi ne damuwar mu ba a kwato mana yau ƴan matan mu shikenan magana
to abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji ƙarshen wannan tattaunawa da ta hada da matsayin al'ummar Chibok dangane da wannan lamari kafin nan a madadin bakin namu shugaban ƴan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja a keke mota da madam Masa Bitrus Zalu ita ma 'yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace ƴan matan sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jinda Hamza daidai da sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komai dan su miki ashe mu maza ba.